Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu raran mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol dukkanin su a zangon FM kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na boahausa.com Assalamu alaikum assalamu alaikum yanzu ma dai Sarfil Hashim Gumin ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka saki da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin a yau asabar da la'asar ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari sauka a birnin Abuja bayan da ya kwashe sama da kwanaki 100 yana jinya a London za ku ji yadda ƴan Najeriya suka tare shugaban kamar yadda aka saba kowane daren asabar muna tafi da shirin tsuntsiya madaurin ki daya da kuma shirin zauren da tawon arewa sai kuma labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koma Abuja babban birnin tarayyar kasar bayan dogo jinya a London inda ya jinyar wata cuta da ba a bayyana ba ya bar kasar tun ranar 7 ga watan Mayu kuma tuni waɗansu ƴan Najeriya suka fara kira da ya koma bakin aiki ko kuma ya sauka daga karagar mulki magoya bayansa sun yi layi bisa titina kan hanyar tashar jirgin sama yayin da mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo wanda yake riƙon muƙamin shugaban ƙasa ya je tarbar Buhari a tashar jirgin sama shugaba Buhari ya fara tafiya jinya Burtaniya ne a watan Janairu inda ya zauna na kusan watanni biyu kafin ya koma gida a watan Maris ya kuma sake tafiya jinya a watan Mayu A lokacin da yake jinya shugaba Buhari ya ba mataimakin sa Yemi Osinbajo ikon gudanar da harkokin mulki. A farkon makon nan masu zanga-zanga suka gudanar da gangami a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya dauke da kwalaye dake cewa ka dawo ko kuma kayi murabus. An kuma gudanar da irin wannan gangami a birnin Eko. Ranar Talata magoya bayan Buhari suka yi fito na fito da waɗansu masu zanga-zanga a wata kasuwa dake Abuja bisa ga rahotannin kafofin sadarwar Najeriya. Sanarwar da aka bayar ta dawowar Buhari ta kuma ce shugaban kasar zai yi jawabi ga kasa ranar Litinin da safe. ‘Yan sanda a kasan Finland sun ce ana gudanar da binciken wani harin kan mai uwa da wabi da aka kai a jiya Juma’a wanda ya sanadiyar mutuwar mutane biyu a ƙalla shida kuma suka ji raunuka a birnin da ke kudu maso gabashin kasar. ‘Yan sanda sun fitar da sanarwa yau Asabar cewa da farko an ɗauki lamarin a matsayin kisan kai amma da dare. Aka ƙara samun bayanai da suke nuni da cewa shirin na ta'addanci ne. Maharin da ‘yan sanda suka harba a kafa ɗan ƙasar Maroko ne ɗan shekaru 18 sai dai ba su yi wani ƙarin haske game da shi ko kuma bayyana sunansa ba. Yayin da duniya take bikin ranar tausayawa bil'adama Majalisar Ɗinkin Duniya tana kira da a daina kaiwa farin kaya da masu ayyukan jin ƙai hari waɗanda suke sadaukar da rayukansu domin tallafawa maza da mata da kuma ƙananan yara da yaƙi yake ritsawa da su. Ranar 9 ga watan Agusta rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi mummunan rashi. A ranar ne cikin shekara ta 2003 aka kai harin bom a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Bagadaz babban birnin ƙasar Iraki. Aka kuma kashe jakadanta Sergio Vera de Melo da kuma waɗansu mutane 21. Shekaru 5 bayan aukuwar wannan lamarin. Majalisar ta zartar da kudirin ayyana ranar 19 ga watan Agusta ta kasance ranar da za a karrama ma'aikatan jin ƙai da suke sadaukar da rayukansu domin yi wa waɗansu hidima. Domin tunawa da wannan rana a bana, Majalisar Ɗinkin Duniya ta jawo hankali kan kaiwa ma'aikatan lafiya da kuma cibiyoyin aikin jinya hari da kuma illar hakan ga al'umma. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kai irin waɗannan harhare 302 da suka janyo asarar rayukan mutane 418 bana galibi a ƙasar Siriya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon babban jami'in kula da harkokin tsare-tsare na fadar White House Stephen Bannon ya ci alwashin ci gaba da yi wa shugaba Donald Trump yaƙi yayin da ya koma kamfanin watsa labarai da yake aiki Breitbart. Wanda yake buga matsayin masu tsatsauran ra'ayin 'yan mazan jiya inda yake shugabanci kafin shiga yakin neman zaben Trump da kuma gwamnatin shugaban kasar. Bannon ya bayyana a hirarsa da mujallar Bloomberg 'yan sa'o'i bayan bullar labarin cewa zai bar aiki a matsayin mashawarci wanda yafi janyo rigima. A hirarsa da mujallar, Bannon yace idan akwai wata tababa, bari in bayyana karara cewa zan bar fada White House in yi wa Trump yaki da abokan hamayyarsa a majalisa da kafofin sadarwa da kuma cibiyoyin kasuwancin Amurka. Bannon ya kuma hira da wata majallar da ake kira Weekly Standard jiya Juma'a.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar ne ɗan Najeriya suka tare shi gaban Muhammadu Buhari bayan da ya dawo daga jinya a birnin London. Ga rahoton Nasiru Adamel Hikaya daga Abuja.
Alhaji Baba ya sauko Allahin Allah. Ga jirgin sa da idon ka. Ga jirgin sa yanzu ga ina gaban jirgin sa ya baba.
Ya kike ji a ranka yanzu.
Ga sojoji na safareti baba. Ni kan farko abin da na fara da shi cewa ni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar har sa uku.
A to yau ba jihadi kabi da ba zaka kaba kabara.
Ai wallahi wannan Alhaji daidai yake da jihadi Allahin Allah. Saboda wannan kyauta ne da kuma baiwa ne na Ubangiji, ya Ubangijin Allah mun kara gode maza. Ni yadda zuma ruwa a kasa isha saboda farin ciki yau
yadda magoya bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari suke murna bayan jirgin sa ya sauka filin saukan jiragen sama na Abuja nan da Azukwe daidai karfe 4:35 na yamma agogon Najeriya. Shugaban kungiyar matasan Najeriya Comrade Murtala Kabir Garba ya jagoranci daruruwan matasa don wannan tarbar.
Kowa yana cikin farin ciki, maza da mata, yara da dattijai, daga kasar Najeriya gabaki daya yau muna airport.
Abubuwa me kuke so ku ga shugaban idan ya zo ya zauna a ofis, me kuke so ku ga ya fara yi?
Hakikanin gaskiya dama akwai alkawarin da ya mana ya yi wani gefen kuma bai yi wani gefen ba. Ina daga cikin abun da za mu kira sa matsayinsa na shugaban ƙasa ya zo ya ci gaba da harkan da yake yi na fada da rashawa da kuma harkan Boko Haram da duk wani abu dai na harkan da zai ci gaba a ƙasashen baya kuma ya ba mu aiki. Mun fi miliyon ɗaya dai a nan dai maza da mata da tijai yara ƙanana from all over the state.
Murtala ka iya lissafi kuwa kai ka san iya girman filin da mutum miliyon ɗaya za su iya zama kuwa?
Ai a wajen ma na ce maka ma bai wajen da na ga maka ma bai abun nan ba na ce maka were more than 1 million a nan.
Tsakiyar garin Abuja ya kaure da murna daga magoya bayan shugaban. Sani Tahir ɗan jarida ne da ya ga yadda abin ya faru.
Na fito daga wajen gari yadda ke gidana yake domin in shigo in nufi babban filin jirgin sama da na Dr. Nnamdi Azikiwe da ke Abuja, amma hakan fa haƙabar simarwa ba, saboda tun kafin in je City Gate nake ganin cincirin do da jerin gwanon motoci da wanda suke ƙasa da wanda suke kan irin ababen hawa wato na 'yan kama wato a ce jaki ko wani dokin kara ko wani abu, saboda gudun murnan cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Allah ya rada shi cikin ƙoshin lafiya.
A hasashen yanayin halin Buhari me kake jin zai yi ne in ya zo yin jawabi?
Dole ne ya sake zama, ya sake waiwaye, akwai abubuwan gyara da zai kamata ya gyara. Har yau talakan Najeriya fa shi Allah ya sa masa Buhari ne, amma wahalan tana jikinsa. Dole ne ya zauna ya ga hanyar da zai yi na ganin cewa ya cire wa talaka wannan azaba da yake fama da ita. Dole ne ya fuskanci wasu daga cikin ma'aikatansa, ma'ana akwai 'yan angul da kan zabo.
Bayan shigarsa ofis zuwa Litinin, ana sa ran shugaban zai jawabi ga 'yan Najeriya kan jinyar da ta zaunar da shi a London fiye da kwana 100, da yiwuwar irin abubuwan da gwamnatinsa za ta tunkara a sauran wa'adinta wata 15 da kwana 12 ce. Nasiru Adamu Lika, Yammurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsuntsiya da Jummai Ali za ta kawo mana.
Tsuntsiya
madaurinki daya.
Masu sauraron tsuntsiya madaurinki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To, kamar yadda kuka sani, yanzu haka Hafsa mayakan Najeriya suna Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya domin ci gaba da ƙara zagi dantse wajen yaƙi da 'yan Boko Haram. Hafsoshin mayakan Najeriya dai sun ƙaura zuwa jihar Borno bisa umarnin muƙaddashin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo. To, shin ya jama'a musamman mazauna yankin za su taimaka wa jami'an tsaro wajen wannan fafutuka domin a samu zaman lafiya? Wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya ya samu mana ra'ayin jama'a kamar haka, waɗanda suke zaune a yankin na Maiduguri.
Assalamu alaikum. Sunana dai Dan Lami Aisha. Ina magana ne daga nan cikin birnin Maiduguri a nan Dambuwa Road. A hanya na farko dai da ni a nan nake gani za a taimaka wa su wayannan jami'an tsaro game da abin da ya shafi tsaro zuwansu nan Maiduguri shine su jama'a da suke nan birnin Maiduguri da kewaye. Na farko ana so a samu haɗin kai su ba wa su jama'an tsaron nan haɗin kai yadda za su rinƙa ba su bayani, ko da a ce sun ga wasu abin nan din da ba su fahimce shi ba, wato kamar mutanen da ba su fahimce su ba su ba su bayanai yadda za su je su samu wayannan mutane a bincika a san abubuwan da yake tafiya. Sannan na biyu, su kansu jami'an tsaron yana da kyau a ce sun shaku da su jama'a saboda neman wayannan bayanai daga bakin jama'a, domin kasan a baya an samu matsaloli sosai wanda su jami'an tsaron sukan dan irin bude idanu, mutane sukan tsoro su kawo bayane su ba su bayane yadda ya kamata. To wannan dai ina ga su ne matakai na farko wanda za a iya bi domin a tallafa wa su wayannan shugabannin sojoji don a samu kakkaɓe burbuɗin wayannan 'yan Boko Haram da suka rage.
Assalamu alaikum. Sunana Mustapha Alkali daga Maiduguri. Zuwan su Maiduguri so far so good, za mu ce zuwan su Maiduguri gaskiya sun yi recording successes. Jiya da daddare ma mun ji labarin wasu 'yan kunar bakin wake sun zo kusa da garin Kwandiga nan, sun shiga IDP camp din nan har sun yi tada bomai sun dan kashe wasu. Amma kuma sojojin immediately dai daga zarar sun ji akwai wani problem za su yi kokari su je wurin su yi repelling attack din. Jiya ma sun yi repelling attack din, kuma a nan dai jejin dajinan Maiduguri hakan nan za ka ji minti biyu uku haka za ka ji jirage suna tashi suna zuwa. Kuma mutanen Maiduguri dai are very vigilant yanzu, sun ba su haɗin kai duk in sun ga wani abin da ba su yadda da shi ba. Immediately ana informing ɗin sojojin, sun ba da hotline ɗinsu da za a kira a informing ɗinsu. Immediately za ka ga jiragen yaƙin nan ya tashi ya je wurin suna repelling attack ɗin. Gaskiya a yanzu dai alhamdulillahi zuwansu service kids ɗin zuwansu Maiduguri dai gaskiya mun ɗan samu cigaba sosai, kuma effort ɗinsu gaskiya is intensifying sosai sosai. Ana ba su haɗin kai ɗan in mutanen Boro ba su ba da haɗin kai ba waye zai ba su haɗin kai. Ana ba su haɗin kai sosai. Ko yanzu haka ɗazunan da muka ga wani da ba mu yadda da shi ba muka kira hotline ɗin sojojin muka gaya musu. Daga baya da aka kama aka bincike mu yaron ashe dan yana da tabin hankali ne, so mutane sun ba su haɗin kai sosai. Kuma mutanen mu da ake kiran su ƙata da gora ƴan civilian JTF suna kokari sosai, so ma they are very vigilant. Daga zarar sun ga wani abu kafin sojojin su zo ma su ma za su zo wurin a fara bincike ma kafin sojojin su isa wurin.
Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Kareman Muhammad, ina nan daga cikin birnin Maiduguri a Dambuwa Road, Borno State. Alhamdulillah inda muke ba su haɗin kai dan a kowane irin muka ga muka fahimci wani unusual movement irin dai ba a gane wani tafiyar wani mutum ba, ko da mutumin da ba a gane fuskan shi ba, koko an lura da shi alaman sabbi kama da irin mutane wanda yake zaune a cikin gari ba. So a wannan lokacin za mu yunkura mu ga mun iso dukkan da jami'an tsaro suke. In ba mu iya muka iso ba muna da layukansu, muka iya kira su mu sanar da su, kuma dukka a duk lokacin da muka sanar da su a duk abin da muka faɗa wallahi alhamdulillah sukan zo wurin, kuma sukan tabbatar da komai sai da sun tabbatar da komai sannan za su bar wajen. In mana abin na yin magance abin ne za su maganta abin, kuma ko da abin na bincike ne za su bincika su ga sun ga kwakwam ɗin abin. Alhamdulillah yanzu dai zuwansu nan fi sabilillah ɗan mutum da yana cikin Maiduguri dai kan har ma in ba dai mutum zai yi bacci ba wani maganin bacci zai sha ba zai ji cikin garin nan cikin dare har gari ya waye za ka ji jirgi a kowane lokaci za ka ji jirgi yana ta yawo a cikin abin nan birnin Maiduguri da kewayenta. Kuma kamar yadda ɗan uwana ya faɗa kamar jiya inda ake wannan harbe-harbe wallahi ina gaya maka yaran nan tun da wuri da aka ji labarin su ina gaya maka bakin duk garin nan kowa mutanen da suke kusa da bakin gari kowa yana nan tsaye da idonsa ta ina ne zai ga wani mutum da ba a ga irin ba a gane mishi ba a dan a sanar da jami'an tsaro. Kuma kowa ya zauna idonsa buɗe hankali yana nan a zaune kowa ya kwana yana zaune yana raye don a bada cikakken bayani dan a samu ai aiki a tabbatar da zaman lafiya a ga abinnin Maiduguri da kewansa da kuma na Borno state da baki daya.
Zuna na Abdulkadir Abdullahi. To assalamu alaikum, har kullum dai kaman yadda dai nake faɗi hanyoyin da zamu bawa su wayannan jami'an tsaro da aka turo su na hassoshin sojoji zuwa Maiduguri. A hanya ta farko dai ita ce mu mutanen Borno da kewaye da ma kuma har sauran jihohi da abin ya shafa mu ba su bayanai wanda za su iya taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu. Misali kaman duk wani motsi ko kuma wata fuska da ka ganta ba kowa inda kake domin kusan duk yanzu mutanen Maiduguri ko da ake masallatai ne duk inda ake sallah mutane sun san adadin jama'a da suke sallah da su in ba ko fuska ta zo musu sun san cewa wannan ba ko fuska ce. Saboda haka akwai ma sauran jami'ai wanda ba ma masu na sojoji ba kamar ƴan kaso da gora da kuma sauran dai wanda suke taimakawa suna nan sun sa ido sosai ganin duk wani bakuwar fuska da za ta shigo cikin al'umma domin su sanar da wayannan sojoji. Kuma akwai layukan da sojojin suka raba sannan kuma akwai su komandoji da suke sector wanda su sun nuna ma ga inda suke kai sai za a iya zuwa a tuntuɓe su kuma in abu ya faru nan take za su turo jami'ansu a zo a tabbatar cewa an magance wannan matsala da aka kai musu. Akasari dai wayannan ƴan ta'adda daga cikin dazika suke domin a cikin gari din ba za a ce babu ba. Akwai birbiɗi wanda sun kan saje cikin jama'a da ɗaiɗaiku amma mafiya yawansu daga dazika suke kullowa sanadiyar ko barin wuta da sojojin suke musu da sauransu. Wasu suke shigowa gari musamman mata, matan ma kuma matasa ba tsofi ba. Ake shirya musu ba mabomai a jikinsu domin su zo su shigo cikin al'umma domin su sukan iya shiga gidajen kowa domin mace za ta iya shiga gida ba tare da ta sallama da masu gidan ba. To gaskiya duk yawanci a dajika suke ba wai muna tare da su a cikin birnin Maiduguri ba ne.
Idan kuka ga mata wacce ba ku gane mata ba ga waɗannan jami'an wani mataki yanzu haka za ku iya ɗauka domin kare kanku?
Yawo, to mataki na farko dai idan muka ga matar da bamu gane kanta ba mukan sa a dakatar da ita inda take karta shigo jama'a. Idan an yi mata wannan bayani muka ga tana motsawa tana shigowa da jama'a to an san cewa lalle tana dauke da wani mummunan abu. To duk jama'a za su kauce kafin nan kuma a sanar da jami'an tsaro a take su zo su suka san kuma hanyoyin da suke bi da na'urar su gane cewa tana dauke da wannan shi bamabamai a jikinta. Wannan shine hanyoyin da jama'a suke bi.
Allah Allah ya ba mu cikakken zaman lafiya Maiduguri da yankin
Gabata. A yi fatan gaisuwa ta wajen jummai.
Eh za ta bi insha Allah zan sanar da ita. Zauna lafiya al'umma da kasa ta kuciya. Zama lahu lafiya shine cigaban Najeriya.
Zauna lafiya al'umma da kasa ta kuciya. Abin da ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya wanda ya taimaka ya samu mana waɗannan ra'ayi, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa duk wani abin da mutum zai yi sai da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali. A huta lafiya.
A gaida mu yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabi daga Dattawa.
Masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na jawabi daga Dattawa. Kamar yadda aka saba ga Elikaya da ta gyan labarai a Najeriya a makon shudewa.
Bukatar shugaban Najeriya Bashir Bajo ya tura sabbin ministoci biyu sifin daga Kogi da daga Gombe mai kuma bayan 20 da aka samu. Zanga-zanga ma shugaba Buhari baya da martani ga masu kiran yin abus ga Idris Soja.
Muna son abun mu haka. Insha sha Allah a tunan ci ana son mun shi a kai saman koriya haka nan a ran sabar shi.
Saboda haka in ma zai kai wata 180 ne ba kwana 90 ba to mu gaskiya ina ganin bai saba wa kun tsarin mulki ba.
Kungiyar malaman jami'a ta hauka yayin aiki.
Inspector of trucks we have to be about 20 years next year is the major
Bidda kan cewa cikin ɗari na manyan motocin Najeriya sun fi kara 20 da gerawa, inji shugaban hukumar kiyaye hadura Babu Oyeyemi. Yan Boko Haram sun kai su bin haraya kan duga da madagali inda aka samu asarar rayuka. Sun marce ko sojojin ne suka yi kwantan bauna suka kashe ƴan sa'a da goma. Nasiru Adamu kamar Amurka ga Abuja, Najeriya.
Haka, dubu bari mu kada zauren mu jawabai daga tawon arewacin Najeriya. Yau da tawon da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri. Wanda ya haka Saudiya kuma ran Samu Lado da Kano da Sheikh Ibrahim Duguri.
Assalamu alaikum. Musamman mutum da ran fata na Amurka, mutum Najeriya kuma inda da haushi ne da yake ina da wata diploma tare da ni a kafin gare mu kuma dangane da halin da suke yanzu wanda ne muke magana a yanzu muna nan karra maka da muke tare da dukkan al'adar da suka rubuta safa da banda da na duniya kuma kasancewar su kuma daga kowace irin mata a hanci daban-daban mutane daban-daban a cikin daban na ayyuka kan ai kuma arziki da kuma bukami wanda Allah ya yi wa mutum dawa da shi da shi na an je an kai wajen abin gida kuma inda ya kara baka sha'awa da mamaki shine wanda ka gani a wannan kasa ya zo ne da manufa guda manufar ita ya zo ne wannan ya da ubangiji da nan fara Allah da kuma samu rahmar ubangiji dan haka wannan al'amari ne da ya kamata dukkan wani wanda ke da wata manufa mai nuna ya koyi da shi ya zama mai darasi musamman mu a kasa Najeriya da ita ita wato mukan tsamaci juran mu da kuma kawo su musulmi saman kasin da mai tsaya da manufa da kuma sauran wasu jama'a da take da nan da ba wanda zai baka sha'awa shi ne da mutum da nahiyar Afirka musamman da mutum daga Najeriya zaka iya ga naga wani baki wanda ba sai ya ba daga Afirka ne zo ba sai da cewa akwai kyakkyawar alaka da kaimar zaka kanin da shi sannan kuma abi wanda ne wanda ya so ta jiha ce musamman a jihohin Najeriya to kaji kashi na ko yaji da mu zamo annai kuma abuwa masoya na tare da shi dan haka nan da rabin ba da yake da jama'a cikin ya da kai a wajen mutum ba hatta wani jinga mutum cewa ne na kuma san abubuwan da ke jirawa yau da kullum saboda mun gina da ainihin wariya wanda kuma kawo kan shi da fara da karin mun ne ka abu guda ne kuma mutane wanda Allah ya ni fata ba mun da ita ce mu zauna lafiya mun shiga da tsare da mun biya kuma kira sannan duk kan ba ko ba sai da shi ne shi ba sai da shi ba kuma ban buƙata sai da shi ba haka ita shi da inda da baki ko kuma a da cewa ta na iya haka mun da za su fara tabbata da Najeriya da take ka kaje wanda yake da rashin shi ba yana haka da wanda ka sai ku ce ba amma saboda kun haka kan wanda da kuma halitta sai da kan abu da ba da ma kuma bi ta kun da ya ku haka kan ku kuma fata Allah ya ga ma kai da fitar kuma kai ka yi da ya mu ga mu da ya da wannan da rabbi ne kan ka da mu san ka masa ko kuma ne ka da jina mu ko ka mutu jin mu ko mu mutu ba a kowa da ba da gidi da gidi ba da mutu da kai ne na halar ya ta ce kin ko da rishi ai sai a dai ka da shi ko da nan da haka ne wanda yake a gaban ga saboda son zuciya ko kuma matsayin da yake amfani da darsa ne su kada wasu shi ma zai da kamar da yake da abin da yake mana haka Allah ya yi sannan cikin kwanci ne ko da ka san ka kuma son aiki ta gurin da ba wanda akwai alkhairi da yawa da kuma ilimin fara da yake musamman ga wanda ya haɗu da uwansa da gana da juna fiya sai da cikin Allah sai an yi ta ibada
shi ma rabar radu waye
to assalamu alaikum kwanu an arewa an din fa Simon Ablaro daga Darika Ekwa ina so in dawo hankalin mu game da muhimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa zaman lafiya shine garku shine abin da ke kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki wannan ƙasa ta musamman yankin na arewa ana tuna a cikin littafi mai tsarki Yesu Almasihu yayi kuwa yawa akan zaman lafiya kuma muhimmancin zaman lafiya cikin littafin zabura ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar Isra'ila annabi Dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila don haka a matsayin mu na ƴan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiya ga sama arewa abubuwan da farnar rashin zaman lafiya yake kawo ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada karma ba ta iya yiwa ibada ba ta yiwa ko a cikin ikkilisiya wato ciki ko a cikin mallaci kuma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala su kuma ƴan uwanmu da suke makiyaya Fulani kuma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranen mu da ƙauyukan mu da karkara zaka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabbobinsu su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je su samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba zan iya tunawa lokacin da wannan tagalliya ta su masu tada kayan baya suke tashi a Najeriya. Za ka ga masallatai da coci-coci kowa baya so ya fita ije yiwa Allah ibada. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Wassalam. Sunana kamar yadda na faɗa, Assalado Simon daga Kano.
Da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaiye da Ibrahim, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Mai horar da 'yan wasan kungiyar ƙwallon ƙafar mata ta Najeriya Super Falcon Florence Omabemi ta ce ta yi mamakin gaske da sunanta bai fito ba a jerin sunayen masu horar da 'yan wasa na Najeriya da aka fitar. Kwantiragin Omabemi ya kai ƙarshe ne bayan da ta jagoranci ƙungiyar ta Najeriya ta lashe gasar cin kofin nahiyar Afirka ta mata a ƙasar Kamaru a shekara ta 2016 da ta gabata, wanda shi ne karo na takwas da Najeriya da take lashe gasar. To sai dai duk da yake sunan Omabemi ya fito a cikin mafifitan masu horar da 'yan wasa mata goma na duniya da ke takarar lashe gwarzon shekara na hukumar FIFA, amma kuma ba ta cikin jami'an da hukumar ƙwallon Najeriya ta NFF ta baiwa mukamai daban-daban a sunayen da hukumar ta fitar. Omabemi ta ce ta yi mamakin gaske ganin cewa ta sake rubuta buƙatar ci gaba da aikin nata, amma san ba a kula ta ba, duk da yake tana ganin ta taka rawar ganin da ta cancanci ci gaba da aikin nata. Ƙasar Zambia ta sami shiga gasar cin kofin ƙalubalen ta na ƙasashen Afirka na shekara ta 2018 bayan da ta doke ƙasar Afirka ta Kudu da ci 2 da nema a wasan su na biyu na neman gurbi a yau Asabar. Ƙungiyar ta ci Polo Polo ta ƙasar Zambia ta yi galaba ne akan ƙasar ta Afirka ta Kudu da ci 4-2 gabaki ɗaya bayan da wasan su na farko ya ƙarƙare a kunnen doki da ci 2-2. To sai dai ƙasashen Masar da Algeria sun kasa samun gurbi a gasar bayan da suka sha kayi daga ƙasashen Morocco da Libya. Morocco ɗin ta doke Masar ne da ci 3-1 a jiya Juma'a, wanda ya bada jumlar ci 4-2 kenan a wasannin su biyu, yayin da ita ko Libya ta yi kunnen doki da Algeria da ci 1-1 wanda ya bada jumlar ci 3-2 kenan a tsakanin su. A ƙasar Italiya, ƙungiyar Juventus ta soma fafutukar kare kambinta na kofin gasar Serie A tare da galaba akan Cagliari da ci 3-1 a wasan su na farko na bude sabuwar kakar wasanni ta gasar a yau Asabar. Juventus ta kafa tarihin lashe gasar ta Serie A karo 6 a jere a kakar wasannin da ta shige, to amma ta sha kashi a wasan ƙarshe na gasar zakarun Turai daga Real Madrid da ci 4-1. Murtala Faruk Sanyinna, Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla a gai da Murtala. Masu sauraron mu da wannan neman ka ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu Ahmad Dangiras Alheri Abdu wanda take yana gabatar da shirin da kuma Sulaiman Abu wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfili Hashi Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.